Twitter et Instagram. Bonne journée à l'écoute.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim ka almasi garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka saki dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a 17 ga watan Maris. A ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya daban-daban da muke yi albarkacin zabukan gwamnonin jihohi da na ƴan majalisun dokokin jihohi da za a yi gobe. Za mu leƙa jihar Zamfara. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'aju ke gabatarwa. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hula a Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikakken rahoton majalisar na farko da aka fidda game da halin da ake ciki a Ukraine, tun bayan da Rasha ta fara mamayar ƙasar a ranar 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Wani kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai mambobi uku ya bayyana cewa hukumomin Rasha sun aikata laifuffukan da suka sabawa dokokin ƙasa da ƙasa akan haƙoƙin bil'adama game da laifuffukan yaƙi da yawa da suka aikata. Laifuffukan yaƙin dai sun hada da kai hare-hare kan farar hula da cibiyoyin da ke da alaƙa da makamashi da kashe-kashe da azabtarwa da kuma tsare jama'a ba bisa ka'ida ba. Da fiyaɗe da kuma tasakiyar yara daga Ukraine zuwa Rasha ba bisa ka'ida ba. A karan farko, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Niger a jiya Alhamis don sanar da bada agajin jan kai da na tattalin arziki da kuma tsaro. Ziyarar Blinken a Niger na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar Habasha a safiyar jiya. Ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na ƙarfafa dangantakar Amurka a ɓangaren na duniya da Rasha da China ke ƙoƙarin yin tasiri sosai. A wani taron manema labarai da ya yi da takwaran aikinsa na Niger, Blinken ya sanar da shirin ba yankin yammaci da tsakiyar Afirka da aka fi sani da Sahel, wato kudu da hamadar Sahara, tallafin jan kai na dala miliyan 150 cikin ƙasashen hadda Niger, Burkina Faso, Chadi, Mali da Mauritania. A yayin da ya bayyana shirin bayar da tallafin, Blinken ya yaba wa Niger da sauran ƙasashen yankin saboda jajircewa su wajen tabbatar da tsarin demokradiyya. Adadin mace-macen mata masu juna biyu a Amurka ya ragu sosai a shekarar 2022 daga adadi mai yawa da ba a ga irinsa ba cikin shekaru 60 a lokacin annobar COVID-19, a cewar wasu sabbin bayanai. Fiye da mata 1,200 suka mutu a Amurka a shekarar 2021 yayin da suke dauke da juna biyu ko kuma jin kadan bayan haihuwa, a cewar kididdigar ƙarshe da cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ta fadda a jiya Alhamis. A shekarar 2022 an samu mace-macen mata masu juna biyu 733, a cewar bayanan farko na hukumar, ko da yake ta yi kididdigar ƙarshe ta zarta wannan adadin. Jami'ai sun ce adadin mace-macen mata masu juna biyu na shekarar 2022 na kan hanyar komawa kusa da na kafin barkewa annobar COVID-19, amma hakan ba yana nufin abu mai kyau ba, don adadin mace-macen kafin annobar COVID shine mafi yawa da aka gani cikin gwamman shekaru. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaida Maryam, to kamar yadda muka ce, a ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya albarkacin zabukan gwamnoni da na ƴan majalisun dokokin jihohi wanda idan Allah ya yarda za a yi gobe Asabar. Yanzu za mu leƙa jihar Zamfara. Sani Malumfashi, gare ka.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kaincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Kalaka kabar kuka Jihar Zamfara an girgiro ta ne a ranar 1 ga watan Oktoba 1996 kana sanata Ahmed Sani Liman Bakura na jam'iyyar APP shine gwamnatin farar hula na farko da ya mulki jihar tsawon shekaru 8 kai tsaye mataimakin sa Muhammad Aliyu Shinkafi ya gaje shi to amma ya canza shekara ta 2010 ya zuwa jam'iyyar PDP Abdulaziz Zari kuma na jam'iyyar APC shine ya gaji Shinkafi inda ya mulki jihar tsawon shekaru 8 kai tsaye bayan shi ne PDP ta saki amsar rigaman mulki a jihar inda gwamna Bello Matawallan Muradin da ke kan karagar mulki yanzu ya canza shekara zuwa APC a tsakiyar shekarar da ta gabata inda yake cika shekara na hudu kenan yanzu a karagar mulki manyan jam'iyyun jihar guda biyu APC da PDP sun yi fama da irin nasu matsalolin a wannan tafiya to amma APC ta warware nata na cikin gida Salim Alin sai dai kuma PDP sai da aka kai ruwa rana kotun koli ta warware takaddama a ƴan makonnin da suka shuɗe inda ta tabbatarwa da Dr. Dauda Lawan a matsayin ɗan takarar PDP Dr. Bello Matawallan Muradin shine dan takarar jam'iyyar APC mai mulki yayin da Dr. Dauda Lawal shine dan takarar PDP a zaben da za a yi nan da wasu makonni masu zuwa harkar noma da kasuwanci shine babban sana'ar Zamfarawa hasali ma shine asalin taken jihar Zamfara wato noma babban alfaharin mu shin ko me ke matsalolin da ke addabar Zamfarawa
Sunana Salisu Umar Wina Communication Gusau shi mutumin jihar Zamfara abubuwan da kace mai tura ƙwarya da suna da yawa abu na farko matsalar rashin tsaro da muka fama da ita nan cikin gida jihar Zamfara gaskiya rashin tsaron ga ya taba mana harkar kasuwa sosai musamman ma da canje yanzu kaga nan shago ka isko ne amma zaka ce magana ne ka sa kusan minti 10 babu wanda ya shigo sabani in ka zo nan sai wani abu zaka ce mutum ya kai 10 wani kuma sai ya bi layi to muna fatar da ubangiji Allah ya kama daga karshe wannan al'amari
sunana kamarai sauki uciya muna cikin matsalar tsaro da kwana biyu an dan samu sauki to amma duk da haka dai gaskiya akwai sauran matsalar tsaro din sannan mutane suna fuskantar matsala ta rashin wadata waɗannan sabbin kuɗin babban buri na shine Allah ya kawo mana zama lafiya mai dorewa
a karan farko mace daya tilo ta fito ta kara shiga majalisar dokokin Zamfara Hajiya Shafa'atu Labo yake dalilin shigar ta takara
saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai tsaya su taka rawa 100% su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi da an ci sai a samu a ƙasar haka nan tunda har za mu iya doka mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka makan mu
harkar siyasa sai da kuɗi shin kin fuskanci wannan kalubale din
gaskiya kam har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba na ce duk da mun fara kamar yadda nake maka komi zamani ne gada sai an ba mutum kuɗi yayi jam'iyya ko kuma yayi mutum amma a yanzu kuma an dan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ba ka ba su wasu dai abinda suka so almuhim canji kowa ya san ba mu da kuɗi amma dai gwargwado muna da jama'a
to shi ga nan tafiya
to tafiya alhamdulillahi tunda kana mutum yana da magoya baya alhamdulillahi ko ba eh to wasu gaskiya wasu kan ba su su dama aini mai wayar da kan al'umma ce musamman mata ina da NGOs ina wanda nake wayar ma mata da kansu cewa siyasa ba wai mai kuɗi kawai kayin ta ba talaka ma da aka zo ana da ƙwarar ashiya kamata shi ma ya fito ya san ciwon kanshi ba sai an ba shi kuɗi wayannan kuɗin da ake ba su shi ke sa ayi yadda ake so da su ba dan ba su da baki an riga an sani su
ba san mace to ba tsiniya ta kare san shi abu mun fashe murai Amurka daga Zamfaran Najeriya
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kansa yake kwana wai wayo ga yan baya kun face akan hanya kun biye wa zuciya rudi na duniya
to a gaida sami yanzu kuma ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya
Jami'an tsaron Iran sun sake kama fitacciyar yar gwagwarmaya kuma yar jarida Safida Golayan ɗan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari. Tana rera taken nuna adawa da jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei a cewar masu fafutuka a jiya Alhamis. A ranar Laraba ne aka saki Safida yar shekara 28 daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran. Bayan ta shafa sama da shekara 4 a gidan yari akan wani hukunci da aka yanke mata game da wani rahoto da ta hada akan yajin aiki a shekarar 2018 a cewar kamfanin dillancin labaran yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na HRANA da ke nan Amurka. An sake kama Safida ne a yammacin ranar Laraba a yayin da yan uwanta suka dauke ta a mota suna kan hanyar zuwa gidansu da ke Dasfol a lardin Kazakhstan da ke kudu maso yammacin Iran. Jami'ai sun ce mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwan sama mai lakabin Freddy, ɗaya daga cikin guguwa da tafi daukar lokaci mai tsawo a wuri a tarihi, ta kashe mutane fiye da 350 a kudu maso gabashin Afirka, ta kuma raba dubban mutane da matsugunan su kafin ta lafa a doran kasa ranar Laraba. A jiya Alhamis hukumar sa ido kan bala'i ta Malawi ta faɗi cewa akalla mutane 326 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa da guguwar ta haddasa. Shugaban ƙasar Lazarus Chakwera ya ayyana kwanaki 14 don makoki a faɗin ƙasar a shekaran jiya Laraba, inda ya bayyana lamarin a matsayin bala'i na ƙasa ya kuma nemi taimako daga ƙasashe. A makwabciyar kasar Mozambique, inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutane 53, jami'ai kuma na fargabar adadin waɗanda suka mutu zai karu yayin da guguwar ta katsa hanyoyin sadarwa gaba daya a wasu ƙauyuka tun bayan da guguwar ta dira a kasar karo na biyu a makon jiya.
Gaida muryar Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali akan yadda matsalar dumamar yanayi take shafar mata a daidai lokacin da aka yi bikin ranar mata ta duniya a cikin wannan makon. Kana aka kebe makon gabaki daya domin baiwa al'amuran da suka shafi mata muhimmanci. A wata hirar da nayi da shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change a Wuska, Alawiya Baba Musa, wacce take kokarin ganin cewa al'umma musamman ma mata sun bada gudunmawa wajen shawo kan matsalar gurbata muhalli, ta gano wasu mata da fatara take tilasta musu sanya lafiyarsu cikin hadari duk da cewa sun san illar abin da suke aikatawa.
Gidaje da yawa har suna amfani da shi wannan itace da kuma gawayi. Bayan wannan abin da ya ja hankalinmu muka ƙara fada da bincike shine an samu wata unguwa da suke amfani da gutsattsarin robobi. Yara suke kwaso su suke kawo su cikin gidaje har ake sai da su naira 20 naira 50 suke amfani da shi a matsayin makamashi. Wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice saboda idan suka zuba shi wuta ta fita shi sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kadan maimakon a sai ice na naira 50 da zai maka girki to ko da ita naira 20 kika zuba shi wannan abu na ayafa tunda ai roba ce nan da nan wuta za ta yi ta ci. Akwai gidajen da muka samu su ba sa ma sayan itan kawai iya wannan roba suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su girki da su. Sai zama ne shi wannan wutar hayakin yana zama baki kirin sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da ita wannan ayafa sai zama na iskar da suke shaka tana dauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa. To bayan su kuma akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam. Muka tambaye su sai suka ce ai akwai mata da su ya zamana su kuma sana'a su ce suna zuwa yara kanana suna zuwa su samu robobi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu sai su kona su idan suka kona su suka narke sai su dinga kwasan su da zafin su sun narke su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyi. Duk da zamu iya cewa kin ga kamar su ma suna taimakawa gurin rage datti ne a cikin mahalli ta hanyar sarrafa shi ita wannan robobin ana mai da ita wani abu to amma kuma aka duba wani bangaren zaki ga cutarwar da hakan take yafi alfanin abin da suke yi tunda a garin konawar su kansu suna shakar hayaki da suke jawo cututtuka da yawa musamman cututtukan da suka danganci numfashi. Su wa'annan mata da yawa hirarrakin da muka yi da su kowanne dalilin da yasa ya fara wannan sana'a to ɗaya bayan ɗaya dai kusan mata biyar da muka tambaya kowanne daga cikin su magana ta shine dalilin da yasa take yi shine talauci dan wasu daga cikin su zaki ga an sun koma gida za su ce miki jikin su yana kaikayi ko kuma numfashin su yana nauyi da daddare in sun kwanta.
Shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sala Anka cewa yi kamata yayi a zauna domin samu mafitar matsalar tunda matsalar ta riga ta cin mana.
An tsinci kai to kuma ya zai a rayu da ita a fitar da dabaru da hanyoyi na zamani da kuma wanda manoma ko kuma masana ko kuma mazauna karkara samu mafita ba tare da san sha wahala ba akan wannan al'amura. Jama'a ya zai a sami hadin kai kuma sai yanda za a gudu tare a tsira tare an ce za a rayu tare da shi to jama'a gari ko kuma su kwararru da kuma masu kirkire-kirkire ya zai a hada kai a samu hadin kai a gudu tare a tsira tare an jaddada abinda yake na ci gaba da aka samu na farko za a zo 2030 ba a rage daga kaso 3 din nan da za a kai alƙawari na abin da ake fitarwa zuwa kashi 1.5 wato rabin wancan alƙawarin da aka yi so kowace ƙasa take fitar da wayannan gurbataccen iska din ana so a fara ganin yaya aka yi alƙawuran nan ina suka je daga 2030 kafin 2050 zuwa 2060 a ce an tafi dungurungun gaba daya an daina fitar da wata iska da za ta zama barazana ga muhallinmu baki daya. An canza daga itace, an canza daga duk wani nau'i na injina da za su fitar da wannan abu. Shi yasa aka daɗa jaddadawa da sambishiya cewar gaba daya dukkan kasashen da suka dawo alƙawari za su kori harka ta sare itace domin girki, domin jin dumi ko wani abu makamancin haka.
A nasa bangaren kuma Ibrahim Pam mai sa ido akan harkar dumamar yanayi a Majalisar Dinkin Duniya ya ce shawo kan matsalolin mata yana buƙatar a dama da su a gwamnati ta hanyar ba su dama a siyasance ko kuma ba su manyan makamai.
wanda tsarin take koya a duniya shugabancin kasa an ba da mata a kai wa ba a samu cikon 35 din ma ai wannan compromise ne abin da kamata su yanzu ana maganin gender equity so ya kamata tsarin zai ka at least don haka Allah ya tsara kuma haka ake ganin zai cika ambition na sustainable development so ni a gani na dole sai in za a cika alƙawari da aka faɗa wannan 35 din ma ai ba sai ba kuma wannan ya zama kuma baya wasu maganin development dole a nemi yanda za a kai wannan 35 din ko da ba ta zaɓe ba at least to ganin su appointment da sauran positions masu mahimmanci wanda suna nuna cewa ana iya kai wani tsarin kuma in aka kai ga kuma benefits da ake samu na tabbatar cewa gaba ɗaya tattalin arzikin ƙasa yana ƙaruwa.
A gaida Aisha kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Alamar tarawa 1-2-2-2-5-2-6-5-5
alamar tarawa 1-2-2-2-6-5-5
alamar tarawa 1-2-2-2-6-5-5
wannan shine layin lambar da sashen Hausa na muryar Amurka zai bude muku ku masu wararen mu a ranar zaben Najeriya don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yake gudana a inda kuke.
Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa daya da za mu gabatar muku a ranakun Asabar da Lahadi da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana.
Don haka a tuna da lambar alamar tarawa 1-2-2-6-5-5
kar ku manta da lambar alamar tarawa 1-2-2-6-5-5
lambar dai ita ce alamar tarawa 1-2-2-6-5-5
sai mun ji daga wurin ku
sashen Hausa na muryar Amurka
duniya a tafin hannunku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hular Ukraine wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikakken rahoton majalisar na farko da aka fada game da halin da ake ciki a Ukraine tun bayan da Rasha ta fara mamayar ƙasar a ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022, wani kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai mambobi uku ya bayyana cewa hukumomin Rasha sun aikata laifuffukan da suka sabawa dokokin ƙasa da ƙasa gami da laifuffukan yaƙi da yawa da suka aikata. A karan farko, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Niger a jiya Alhamis don sanar da bagar agajin jinkai da tattalin arziki da kuma na tsaro. Ziyarar Blinken a Niger na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar Habasha a safiyar jiya, ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na karfafa dangantakar Amurka a bangaren na duniya da Rasha da China ke kokarin yin tasiri sosai. Adadin mace-macen mata masu juna biyu a Amurka ya ragu sosai a shekarar 2022 daga adadi mai yawa da ba a ga irinsa ba cikin shekaru 60 a lokacin annobar COVID-19 a cewar wasu sabbin bayanai. Fiye da mata 1,200 ne suka mutu a Amurka a shekarar 2021 yayin da suke ɗauke da juna biyu ko kuma jin kaɗan bayan haihuwa a cewar ƙididdigar ƙarshe da cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka ta fidda a jiya Alhamis. A shekarar 2022 an samu mace-macen mata masu juna biyu 733 a cewar bayanan farko na hukumar, kodayake ta yi ƙididdigar ƙarshe ta zarta wannan adadin.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ga ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tsaya ni gabatarwa, sai kuma producer mu Salamon Abu da ma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.